sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba, 3 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanun labarai.
Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta ziyarci Taiwan tare da tawagarta don bayyanawa karara cewa ba za su yi watsi da Taiwan ba. Masu kada kuri'a a jihohi da dama na Amurka sun kada kuri'a a jiya Talata a zaɓuɓɓukan fidda gwani da za a yi gabanin babban zaɓen watan Nuwamba. Kasar Sin ta aiki da wani jirgin ruwa na soja zuwa birnin Hambantota mai tashar jiragen ruwa na kasar Sri Lanka a daidai lokacin da ake samun saurin sauye-sauyen yanayin siyasa a tsibirin.
To kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a wani bangare na bukukuwan zagayowar ranar samun yancin kan jamhuriyar Nijar, hukumomi da yan kasar na ta tsokaci game da makomar kasar.
Akwai matsala da yawa, kuma babban matsalan ma ta tsaron da sai mai fata Allah dai ci gyara.
Za kuma a ji ƙarin bayani kan yarinyar nan, yar shekaru 16 wadda ake tsammanin ita ta kashe kanta ta hanyar rataya a Kano.
Ita da yarinyar nan dai gaskiya lafiyarta, hasali ma ko ba mai hayaniya ba ce, shi ne abin da ya fi bihu mutane mamaki. Duk wanda ya san yarinya aka ce ta rataye kanta, saboda yanayin halayyar yarinyar ba mai hayaniya ba ce, kuma ko duk wanda ya san ta ya san mai shiru-shiru ce, ba ta da damuwa da mutane.
Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Izikaya ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan su, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi a yau Laraba ta ce tawagarta ta 'yan majalisa ta ziyarci Taiwan ne a tabakinta domin bayyanawa karara cewa ba za mu yi watsi da Taiwan ba. Ta kara da cewa yanzu fiye da kowane lokaci haɗin gwiwar Amurka da Taiwan yana da muhimmanci, kuma wannan shi ne saƙon da muke kawowa a nan a yau, in ji Pelosi. Ta yi tsokaci kan wani sabon kudirin doka na Amurka da aka amince da shi da nufin bunƙasa samar da na'urorin sarrafa wasu na'urorin da ake yi a cikin gida da kuma taimakawa kamfanonin Amurka ta yadda za su yi gogayya da na ƙasar Sin. Pelosi ta faɗa wa Majalisar Dokokin Taiwan cewa kudirin yana da babbar dama ga haɗin gwiwar tattalin arzikin Amurka da Taiwan. Kasar Sin ta nuna adawa sosai ga ziyarar Pelosi, tana mai gargaɗin cewa ba za ta amince da abin da take ganin tamkar saba ma ikonta ne kan wannan tsibiri mai cin gashin kansa. Jim kaɗan bayan da Pelosi ta isa da yammacin jiya Talata, kasar Sin ta gayyaci jakadan Amurka tare da sanar da atisayen harbe-harbe a kusa da yankin Taiwan da suka haɗa da harbin harsasai masu dogon zango a mashigin Taiwan, wanda ya raba tsibirin da babban yankin kasar Sin da kuma mashigin muhimmin hanyoyin jigilar kayayyaki. Masu kada kuri'a a jihohi da dama na Amurka sun kada kuri'a a jiya Talata a zaɓukan fidda gwanin da za a yi gabanin babban zaben watan Nuwamba da zai yanke hukunci kan ikon Majalisar Dokokin Amurka. A jihar Arizona, Karen Taylor Robson da Carrie Lake sun kusan kankankan a cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar Republican da kashi 3-4 na kuri'un da aka kirga da safiyar Laraba. Lake yana samun goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ake sa ido sosai da goyon bayansa gabanin zaben watan Nuwamba, wanda ya yi nasara zai kara da sakatariyar harkokin wajen jihar Arizona Kathy Hobbs, 'yar Democrat a babban zaben. Kujerar Majalisar Dattawan Amurka kuma za ta kasance a zaben watan Nuwamba a Arizona, inda ɗan takara mai ci Mark Kelly ke fuskantar sake zaɓe. Blake Masters mai samun goyon bayan Trump ya doke tsohon sojan ƙasar Jim Lemon. Ba ana sauraron labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger wanda ke ci gaba da shagulgulan zagayowar ranar samun yancin ta a yau Haruna Mamman Bako gare ka
Sir Mercredi, Rosewood, Business Coast Western.
Okun shugaban kasar Niger Margari Jore Hamani kenan a ranar Laraba 3 ga watan August shekara ta 1960 inda yake cewa dangance da yardar da ɗan Niger suka dora masa na shugabancin wannan kasar da ma mika masa yarda yana sanar da cewa Niger ta samu yancin kanta a wannan ranar.
Je proclame solennellement l'indépendance du Niger.
A dukkan fadin kasar ana gudanar da shagulgullan dasa itatuwa a yau domin yaki da gurgusuwar hamada don tunawa da ranar ta samun yancin kai da ƴan Niger da a bana ke a shekarar ta 62 mahukumta dauko daga ƴan majalisun dokoki na kasa da magajin nan gari da ke kasancewa masu iko na kusa ga talakawan kasar sun yi furuci game da irin halin da kasar ta samu kanta a tsawon wannan shekaru musamman ganin har yanzu ana fama da talauci da fatara a kasar musamman mazauna karkara kamar yanda za ku ji hirar mu da waɗansu daga cikin su a yau da sahi
Fatima Ibrahim muna roƙon jama'a duk wanda duk ya shirka icci guda shi tattalin shi har ranar da ya kai wurin da za shi ba mu amfani
matsayin ku na ƴan majalisu masu dokoki na kasa na ganin shekara 62 da samun yancin kai har yanzu kasar nan tana cikin wani yanayi akwai dai talauci musamman ga mazauna karkara iya mata na ci gaba da wahala za ku yi amfani da irin wannan lokaci domin doka kuduri a nan gaba don ƙara sauƙaƙa ma musamman mazauna karkara rayuwa a cikin wannan kasa
lalle abin da muke bisa gare shi ne na tattala ma karkaru da dama wuri-wuri kambacin rayuwa da ta samu kumci
a matsayina Ibrahim kace na dan kasa ina godiya ina fatan kuma Allah ubangiji shi mai maimaita mana yau kusan shekara 62 da kasar mu ta samu yancin kai kuma waɗanda suka ke gano ga husaha na duk shekara a dasa ice to Allah ubangiji shi biya su kuma Allah ya gafarta musu
ne akwai matsala da yawa kuma babban matsalan ma ta tsaron da sai mai fata Allah dai shi gyara
su ma dai yan kasar sun koka game da matsalolin da ke ci gaba da ci musu tuwa ƙwarya duk da share shekaru 62 da samu yancin kai
ko mai zabira an ce an ba da yancin kai kenan ya kamata komai komai a harkar sai abawa masu yan kasar nan su wanda shi ba wai abu ta yanzu ga yanzu misali yanzu ga kan kaga mai ya kamata a ce yan kasa su an wanda shi na daya bai da tuba ce mai muna san mu wajen 100 don abu ga hanya ga hin da siyo shi da cin wanin more tun mu talaka shi nan kan wanda shi ya himma ta mahala wasu ta ya jadi da dan mai wasu ta ya ina to an kashi ga banza haka bi ba
Umaru a sunana ke ga dai sai dai Allah to na gaskiya yanzu matasa dai ga suna babu aiki yi babu komai a rasa dai sai dai musa addu'a kawai wanda ta duba abin da ta talaka suna ciki
shekaru 62 da samun yancin kai har yanzu mafi yawancin ƴan Niger na fama da matsalar ruwa ba wutar lantarki ga karamcin hanyoyi da wuraren shan magani tare da matsalar karatun boko da shugaban kasar ya ce jarabawa ƙarshen karatun boko na wannan shekarar ta bana ya nuna cewa akwai jan aiki a wannan fannin a nan gaba Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
A gaida Haruna ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Hanifa da ci gaban labaran duniya
An jinkirta kada kuri'a da ƴan jam'iyyar Conservative ta Burtaniya suka yi shirin yi a zaben Prime Minister na gaba bayan da wata hukumar leken asiri ta Burtaniya Ta yi gargaɗin cewa masu satar bayanan intanet na iya sauya ƙuri'un mutane, in ji jaridar Telegraph a jiya Talata. Rahoton ya ƙara da cewa babu wata takamammiyar barazana daga wata ƙasa mai adawa, kuma shawarar ta kasance ga magari, kuma game da tsarin kaɗa ƙuri'a da kuma rauninta. Sakamakon damuwar, an tilasta wa jam'iyyar Conservative ta yi watsi da shirin baiwa mambobin damar sauya ƙuri'unsu ga shugaba na gaba a fafatawar a cewar jaridar Telegraph. Rahoton ya ƙara da cewa har yanzu ba a bayar da katin kaɗa ƙuri'a ga mambobin jam'iyyar kusan 160 ba, da a yanzu aka yi musu gargadin cewa za su iya zuwa nan da ranar 11 ga watan Agusta ba. A baya dai an fara fitar da kur'un ne daga ranar Litinin, inji jaridar ta Telegraph. Manyan jami'an diflomasiyar kudu maso gabashin Asiya da ke taro a babban birnin kasar Cambodia sun kara gaini a yau Laraba don dakatar da tashe-tashen hankula a Myanmar da kuma magance wasu batutuwan da suka shafi yankin mai cike da sarkakiya. Wannan dai shine taro na farko na ido da ido na kungiyar ministocin harkokin wajen kasashen kudu maso gabashin Asiya tun bayan barkewar cutar numfashi ta COVID-19 wadda ta raunata tattalin arziki da diflomasiya.
Akai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan jihar Kano, Najeriya muka dusa, inda aka samu wata yarinya yar shekaru 16 a rataye matatta a gidansu, al'amarin da ya janyo bincike da kuma tambayoyi daga jama'a. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Kauyen garin Dawo da ke da tazarar kimanin kilomita 30 daga birnin Kano na dabda babbar kwalejin horas da manyan jami'an yan sanda ta Najeriya, kuma yana kan babbar hanyar da ta sada birnin Kano da jihohin arewa maso gabacin Najeriya. Da yammacin Litinin din nan ce aka tsinci gawar Safiya Kawu a rataye a guda daga cikin dakunan gidansu, da hakan ke alamta cewa ko dai Safiya ta rataye kanta da kanta ne ko kuma an rataye ta har ta mutu.
Sunana Musa Jibrin, garin da ƙaramar hukumar Warawa. Ni ɗan nan ya ce a gurina tunda ƴar kan wata ce. Ina wurin aiki ma akai mun waya ka ce in zo ga yata, Allah ya mata rasuwa. Sai na ce me ya faru, aka ce an same ta a gida a daki a kulle, an yi hangin dinta, duka kofofin gida biyun duk a rufe suke. Muka zo muka samu ba komai a tare da yarinyar nan, tana zuwa makaranta ta je Islamiya, ta je boko, ita ta yi wanke-wanke, ta yi girki, ta yi shara, ta komai da komai, ta dafa mahaifinta ruwan shayi da safe ya sha, ya fita wurin neman abinci. Ita yarinyar ba ta da saurayi, ba ta kai minzilin aure ba ma.
Kazalika wani matashi a ƙauyen na garin Dau ya yi ƙarin haske kan abin da ya sani ko ya fahimta game da wannan al'amari.
A wajen ƙarfe 2 akwai wayan da sun ganta ta yi wanki ta koma gida, daga baya kuma bayan sallar magariba sai aka ce ta rataye kanta. An ji an same ta ta rataye kanta da trimi guda biyu da babba da ƙarami, ta taka babban, ta dora ƙaramin a saman babban, a saman ƙaramin. Aka je aka tarar ta ture ƙaramin daga saman babban, wayan na ta rataye. Ita dai yarinyar nan dai gaskiya lafiyar ta, hasali ma ko ba mai hayaniya bace. Shi ne abin da ya fi mutane mamaki, duk wanda ya san yarinyar aka ce ta rataye kanta, saboda yanayin halayyar yarinyar ba mai hayaniya bace, kuma ko duk wanda ya san ta ya san da shiru-shiru ce, ba ta da damuwa da mutane, kowa zai iya bata wannan shedar wallahi.
Kokarin jin karin bayani daga kakakin rundunar ƴan sabdan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa bai yi nasara ba. To amma bayanan da ta tattara a ƙauyen na garin Dau sun tabbatar da cewa jim kaɗan da wakanar lamarin, jami'an ƴan sanda sun bayyana a kofar gidan Malam Kawu, mahaifin Safiya, kuma nan take suka fara aikin su. Sai dai a nasa bangaren Dr. Muhammad Hadi Musa, masanin halayyar ɗan adam da zamantakewa, ya ce tazarar sadarwa tsakanin iyaye da ƴaƴansu ko kallace-kallacen fina-finai ko kuma tasirin da ƙawaye kan yi da karance-karancen da basu dace ba a kafar sadarwa ta zamani ko ma ta'ammali da ababen sanya maye da yara kan yi a asirce ba tare da sanin iyayensu ba, na daga cikin dalilan da kan jefa matasa cikin irin wannan yanayi.
Iyaye su yi kokari su zama ƙawayen ƴaƴansu, su ƙara budewa ƴaƴansu damammakin da za su iya yin hira da su, su tattauna da su, su ji damuwarsu, su ji ƙawayensu, su ji abokanansu, su ji me ya faru a makaranta da suwa suka haɗu a kan hanya, da aka aike su kasuwa, da suka je ɗiban ruwa, ta yadda a ciki yaro zai rinka bada bayanan da a hankali iyayen a matsayinsu na masu hankali za su rinka tsintar bayanai, kuma su yi ƙoƙarin gyara ko saita tunanukan ƴaƴansu ta yadda ƴaƴan nan za su zo su zauna lafiya, su ma su zauna lafiya.
Dr. Muhammad Hadi Musa kenan, malami a Jami'ar Najeriya ta karatu daga gida, kuma masani akan halayyar ɗan adam da zamantakewar al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wadda har jisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro barkanmu da kasancewa a shirin Arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin zamu sauka a Ilori jihar Kwara, inda wata kungiya da Hausawa suka kafa kan bunƙasa zaman lafiya tsakanin kabilu. Sannan sai mu leƙa kefi jihar Nasarawa, inda tsohon dan majalisa Aliyu Wadada zai faɗa mana ra'ayinsa kan yanda Arewa za ta saki farfadowa da zaman tare.
Arewa zaman ta samu duhu sai nishaɗi sai sharhodiya. Sai alfahari da yawan kwafi.
Wata kungiya da Hausa suka kafa a Ilori jihar Kwara na ayyukan zaman lafiya tsakanin dukkan kabilu. Shugaban kungiyar Malam Hayat Airu ya yi bayani filla-filla.
Duk wani Bahaushe da ya taso daga Arewa, muna faɗakar da su, muna zaune lafiya da mutanen gari, kar su nuna wani faɗa ko wani tashi hankali ko sata. Idan wani abu ya faru na Hausa, muna tashi tsaye mu je mu karɓa musu injin tsimi, ko da folis ne ko wasu ƴan daba haka, ana kiransu a faɗakar da su. Da akwai masu sai da kwakwa, masu sai da dibino, masu abin nan, duk Hausawa ne daga Arewa suke zuwa. Kullum muna musu wa'azi banda faɗa. Akan abin naira 10 makar su nemi ko naira 50 su nemi tashi hankali ga wani. Wannan kungiya kuma tana taimakawa ko bai rabe ne ko inyamuri inda ya zo neman taimako, muna taimaka mishi.
Wato ba sai ma Bahaushe to da ake taimaka ma
ba sai ma Bahaushe ba. A takaice akwai wanda ya zo ya debo kayan shi zai saida. Dabto ne ya yi hatsari dan Ilorin ne kuma ya zo Allah ya ba da ikon ya same ni a zuri. Da na kawo kuɗi na bayi na ce tafi da kayan shi ya kama kuka na ce ba komai. Sha'anin kungiyar mu kenan. Akwai marasa lafiya da suke zuwa taimako 10,000, 20,000 ma mu nemi taimako a basu ba ma a cikin kungiyar suke ba. Dan haka shi kuma shugaban nan namu kullun a tsaye yake Allah ya shehu yana taimakawa kungiya da aljihun shi na kungiya. Kuma idan Allah ya sa ya tafi gida Sokoto ne yake bari da wannan aikin. Wani biki ne, wani abu na ne, za mu ɗebi motoci mu tafi ba da sani shi ba ma. Daga can zai rinka aiko wani sa'in da kuɗi yana Sokoton. Mu ci gaba da aikin kungiyar nan. Kuma masu shaya-shaya nan muna bi muna faɗakar da su ma idan mun ga mutum ya shaya a kamo shi a mishi bulala a zake su. Amma alhamdulillahi yanzu komai ya yi daidai.
Ina batun shiga kakar siyasa. Akwai wani jan kunne da kuke yi ma yaran Hausawa a nan kar su rika shiga irin bangar siyasan nan.
Mun hana duk Bahaushen da muka gani yana bangar siyasa da mu kama shi mu gunta shi. Da akwai ƴan community muna tare da su mu ma muna da abin nan wani shari'a mu muke yi. Ba Bahaushen duk da yazo muka sa mishi doka baya wucewa. Mun hana Hausawa mu shiga bangar siyasa. A dauki makami ana wani abin nan ko mutum ya ba su kuɗi su ci amma kar su shiga bangar siyasa. Amma mu hana su shiga kowace siyasa za su yi ba su yi zaɓe. Dan mu anguwan nan ta ba tashi hankali ko da zaɓe ya zo suna ana zaɓe lafiya a gama lafiya ba wani faɗa. Kullum muna faɗakar da su saboda kar mu ce je nemo tashi hankali ba babanka za a zaɓa ba wani naka ba ka je a ba kuɗi kana shaye-shaye kada. Mun hana wannan a cikin ƙungiyar muna faɗakarwa kullum.
Faɗakarwa akan batun shaye-shaye miyagun ƙwayoyi
mu da kanmu muna zuwa faturo muna kama su muna musu bulala a yanzu.
Kungiyar taku tana yin patrol kina?
A kungiyar muna patrol da yan community, yan sa kai muna patrol da su. Inda muka san kuma mugu ana shaye-shaye a gurin muna tura su kamo su a yi musu bulala a sake su. Amma yanzu abin ya yi sauki ba wannan kuma an gwanan gaba ɗaya kwata-kwata.
A gaishe ka Malam Yahaya Dahiru. Yanzu kuma ga tsohon dan majalisar wakilai Ahmed Ali Wadada kan ra'ayinsa ta hanyar da Arewa za ta saki farfadowa da zaman tare.
Arewa za ta gyaru, amma me zai gyarar da Arewa shi ne mu koma daga inda aka fara. Mutanen Arewa kamar yadda shugabanninmu na farko suka gina al'amari aka ce lokacin Sardauna babu kowa dan Arewa ne. Babban abin da zai gyara Arewa shi ne rayuwa ta adalci. Abinda ta dace na wancan ne ko ba yaran ka bane shi ko ba addinin ka bane shi da addinin ku ɗaya bane ba ko ba garin ku ɗaya bane ba a bashi abun da ke sa a samu adalci, adalci kenan cikin al'umma. Kuma wannan idan muka koma da ita, kaga in aka yi ana adalci, maganan ni kayi mani don garin mu daya, ko kayi mani don addinin mu daya, ko kayi mani don siyasan mu daya, ko ban dace na da abun ba, kawai ka bani don wayannan dalilai, wannan ba zai sa arewa ta gyaru ba. Amma in muka sa adalci a tsakanin mu, duk wanda abun da ya dace nashi ne a bashi, mu zamanto tsintsiya madaurin mu guda kamar yanda aka sani. Wannan bambance nan ko ba mu yi maganan su ba, mun san akwai bambanci. Kai ka san akwai a matsayinka na musulmi, ka san akwai krista tare da kai a matsayin dan arewa, ka san ma akwai mai addinin gargajiya tare da kai a dan arewa, akwai wanda shi gaba daya ma zaman yake amma kuma dan arewa ne, kuma bai hana ka bashi haƙƙinsa ba. Allah bai ma ce kada ka ba shi haƙƙinsa ba, don da akwai wanda Allah zai ce kada a bashi haƙƙinsa a duniya, a rayuwa gaba daya. In ka duba tarihi na annabawa da tarihi na addini da gwagwarmayawa da bayin Allah, annabawan Allah suka yi, da Fir'auna ne. Amma kaga Allah ya faɗi wa annabawansa masu muhimmanci manzon guda biyu, ɗaya manzo ɗaya annabi, Musa da Harun, yace ku tafi gare shi, in kun tafi ku ce mashi ya daina azabtar da ƴaƴan bani Isra'ila, kuma ku ce mashi ya daina cewa shi Allah ne. Amma in za ku yi magana da shi, ku yi mashi da sassaucin murya, ko zai sa ya ai Allah ya san Fir'auna ba zai imani ba, ko ba haka ba. Amma adalci ne don Ubangiji ya nuna mana mu san adalci. Ga wanda ke kishi da shi, wanda ya ce shi Allah ne, amma ya tura annabawansa biyu ya ce amma kun tafi mashi magana, ku yi da sassaucin murya. Ba mu da adalci tsakaninmu, ba mu da kiyayewa tsakaninmu, babu tsoron Allah tsakaninmu, shi ne kawai ya lalata arewa. Kaga ko wannan abubuwa idan muka dawo da su, arewa za ta ci gaba, don arewa ce Najeriya. Duk yanda ka kai ka komo, arewa ce Najeriya. Amma ina muke yau? Abun namu duk ya zaganye ga duk wahalan ƙasa tattare da mu take. Kuma mutane su ce Buhari ne, Buhari ina me? Buhari shi yau ke shugabanci yau. Eh, of course, a matsayin shi na shugaba akwai abubuwan da gwamnati hakki ne a ga ta yi yau. Amma in kan muka lura, mu faɗi wa kanmu gaskiya, wuraren da gwamnatin ma ke kokarin yin abubuwan da za a samu saukin al'amarin, gwamnatin na yi kamar ba ta yi. Saboda me? Zukatanmu ba kyau. Kuma Allah zai kullum ya ce zai zo mana da yanayi daidai iyayen da mu muke. Saboda haka abun arewa za ta gyaru, amma sai mun dawo da tsoron Allah, sai mun dawo da adalci a tsakanin mu.
Kamar haka ne su waye za su jagoranci dawo da waɗannan ɗabi'un, ko kuma kowa sai ya yi abin da ake cewa gyara ya faro daga kan kowa?
Eh, da mama, yanzu ni da nake wannan magana ai ni ma shugaba ne a daidai matsayin inda nake, me nake yi? Kuma irin mudin ne ba wanda za su faɗi cewa ga shi din, ba cika son su ba ma. Da ka faɗi cewa ayi kaza za ce ba ka da kunya, dan iska ne, dan wane ne, ai yaro ne. Shekara na 57 yau, ina da mata da ƴaƴa, kuma am a responsible leader by all standard. Amma an kai magana sai a ce wa yaro a shekara 57 wanda suka haife ni suna da file a gaban Allah. Buhari yau shugaban kasar Najeriya yana da file a gaban Allah, ni ma ina da file. Ka kalle ni ka ce mun yaro. Kuma meanwhile manyan da suke cewa mu irin mu yau yara, eh mu yara ne gare su, amma shekarun da Allah ya ba su nauyi suka fito aka ji su suka samu daukaka, ba su kai shekarun da mu muke kai yau ba. To duk wayannan abubuwa dole sai an dawo ga kansu. Akwai wurin da za su saurari wanda na ƙasa ne, akwai wanda inda za su saurari na sama, akwai wanda za su saurari na ƙasan ƙasa ma.
Ma'ana dai kowa sai ya koma girmama juna, ba maganar wannan ya fi wannan ko wancan ba shi da asali ko irin waɗannan ba.
To wani asali? Ba ya san ma ainihin inda kai da kake cewa wani bai da asali, ainihin inda ka fito. Allah ya san ko ina ne kowan mu ainihin ma yaransa na farko. Ga tarihi, ga Qur'ani nan, ga Bible nan, duk sun nuna mana. Annabi Ibrahim Balaraben Saudi Arabia ne? A'a, amma Allah cikin ikon shi ya tada shi ya kai shi Saudi Arabia. Nan ya haifi Ishmael. Allah kuma ya ba da doka, ya ba shi da izini cewa ka bar su, ya bar su. Yana komawa inda ya fito, aka yi mashi albishirin ɗa Ishaq.
ya haifi Ishaq, Ishaq ya haifi Yaqub, Yaqub ya haifi Yusuf, Yusuf Allah ya dauke shi daga sharrin ƴan uwa sai Misra, yaje ya zama sarki a Misra.
Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Amina Jihar Neja, wato Mustafa Nasiru Batsari, ni Nasiru Almaili kai da ni shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salatai sai fa ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya.
A gaishe ka, ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bande da Hamidu Kalalabuwa da Iliya Garkin Daura tare da Ali Sarkin Yakin Nima. Suka ce ƙarin man diesel da gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta yi hakan abin damuwa ne, la'akari da cewa zai haddasa hauhawar farashin kayayyakin masarufi. Allah ya kama fita, amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Mahmud Salihu Kauran Namuda a jihar Zamfara. Yace muna kira ga gwamnatin jihar Kano da ta baiwa malamin nan kadin haƙƙin sa wanda ƴan vigilanti suka lakaɗa duka har ya zama silar ransa, domin koda a ce wani laifin malamin ya aikata bai kamata su dauki hukunci a hannunsu ba. Sakon Haruna Muhammad yace jama'a a duk inda nake da fatan za mu daina zama kusa da hanyoyin ruwa domin mu kaucewa ambaliyar ruwa. Kamar yadda shugaban hukumar hasashen yanayi ta sa ya bayyana cewa za a iya samun ambaliyar ruwa nan gaba kadan a wasu sassan kasar mu. Sakon Babangida IDD Giyawa da Naziki Ibrahim Rugan Mallam Shagari da Balaruwan Kanwa da Alhaji Muktar Jiniyo daga jihar Sokoto suka ce muna jaje tawa ƴan uwa da ilahirin al'ummar garin Bajoga da ke karamar hukumar Funakayi a jihar Gombe a bisa ga iftila'in ambaliyar ruwa da ya samu al'ummar garin wanda ya sanadiyar asarar rayukan al'umma da dukiyoyi. Muna roƙon Allah ya mayar wa kowa da mafificin alkhairi. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Umar Forever da Adam E. Adam Gashuwa. Suka ce muna taya Jamhuriyar Nijar muna cika shekaru 62 da samun ƴancin kai. Allah ka ba mu dawwammamin zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To mu ma mun gode Zahara, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
A taƙaice, shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi a yau Laraba ta ce tawagarta ta 'yan majalisa ta ziyarci Taiwan ne a ta bakinta domin bayyanawa ƙarara cewa ba za mu yi watsi da Taiwan ba. Ta ƙara da cewa yanzu fiye da kowane lokaci haɗin gwiwar Amurka da Taiwan yana da mahimmanci, kuma wannan shine sakon da muke kawowa nan a yau, inji Pelosi. Ta yi tsokaci kan wani sabon kudirin doka na Amurka da aka amince da shi da nufin bunƙasa samar da na'urorin sarrafa wasu na'urorin da ake yi a cikin gida da kuma taimakawa kamfanonin Amurka ta yadda za su yi gogayya da na ƙasar Sin. Masu kada ƙuri'a a jihohi da dama na Amurka sun kada ƙuri'a jiya Talata a zaɓukan fiddagwani da za a yi gabanin babban zaben watan Nuwamba da zai yanke hukunci kan ikon majalisar dokokin Amurka. A jihar Arizona, Karen Taylor Robson da Kerry Lake sun kusan kankanka a cikin 'yan takarar gwamna na jam'iyyar Republican da kashi 3-4 na ƙuri'un da aka kirga da safiyar Laraba. Lake yana samun goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ake sa ido sosai da goyon bayansa gabanin zaben watan Nuwamba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma kar a mance a kasance da mu a shirinmu na dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya Alhaji Adamu Duguri murnar naɗashi sarkin Duguri kuma hakimin ƙasar Duguri, wanda mai martaba sarkin Bauchi Dr. Alwani Suleiman Adamu zai yi ranar Juma'a 5 ga wata a fadarsa, idan Allah ya kai mu. Allah ya taya shiruko, amin. Yanzu a madadin Hanifa Kabiri, Isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Creation wacce ita kuma ta hada shi da engineer mu Al Santos. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya, wassalam.